ga fa haka akwai tambayoyi mai tambayar farko yana tambaya dangane da mutanen da suke yin ayyuka masu wahala waɗanda kuma ita ce sana'arsu da Allah ya kaddara su rayu a kai kamar faskare kamar irin waɗanda ake sawa a cikin ramuka domin haƙo ma'adanai idan azumi ya zo wai gaskiya ne an yafewa irin waɗannan mutanen yin azumin watan Ramadan ko ba gaskiya ba ne ya akwai maganganu da malamai suka yi dangane da mutumin da Allah ya kaddara sana'ar sa ta zanto cikin ayyuka na wahala kamar mu ce mutumin da yake haƙa rijiya ita ce sana'ar sa sai ya fita ya yi sannan ya samu abin da zai ci ko mutumin da yake ake sa su a ramuka domin haƙo ma'adanai ita ce sana'ar sa in bai fita ba ya yi ba zai samu abinci ba malamai suka ce irin waɗannan in suka kasa yin azumi sai su karya bayan sallah sai su rama ko yin azumi ya wuce sannan ko in abin ya zanto kullum aikin su kenan to sai su ciyar a madadin yin wa'azi a madadin yin azumi mutum zai iya samu wannan gani tun daga cikin littafin fiqhus sunna na sayyid sabiq mai tambaya ta biyu yana tambaya ne dangane da cewa akwai wata baiwar Allah da ta rubuto takarda a bara wadda take gabatar da kuka a madadin da dama daga cikin mata waɗanda suke fuskantar matsaloli game da mazajensu kamar matsaloli na yawan yawo da fita da rashin dawowa da sauransu rashin dawowa gida a kan kari wanda a sakamakon haka har kai wa'azi a kai to Allah ya karɓi rayuwarta kwanakwanan nan ba da ita muke yin wannan azumi ba don haka wanda ya rubuto takardar yake roƙon a yi mata addu'a ubangiji ta Allah ya ji kanta da gafara Allah ya mata gafara Allah ya ji kanta mijinta kuma ubangiji ya masa canji na gari yan uwanta kuma Allah ya ba su hakurin jurewa mutum ne ya saki matarsa suke uku sannan kuma har yanzu suna tare kuma har sun haihu da yara menene matsayin zamansu a halin yanzu idan mutum ya saki matarsa suke uku a lokaci guda to wannan dama akwai sabani a kai cewa shin ukun ne ko kuma ɗaya ne zance mafi inganci kamar da hadisi ya nuna cikin sahihu muslim daga abdullahi dan abbas wannan saki ɗaya ne amma idan mutum ya saki matarsa a lokuta daban-daban ya sake ta ya mayar da ita ɗaya kenan ya sake sakin ta ya kuma mayar da ita biyu kenan a karo na uku ya sake sakin ta ya mayar da ita to wannan la tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayra ba ta halatta a ce zai aure ta har sai ta sake yin wani auren na daban idan har irin wannan guda uku ne suka yi kuma suka ci gaba da zama a haka to ya tabbatar shi da ita ba zama aure suke ba zama suke na zina kuma a irin wannan idan an sani wanda ya sani sai kai su kara kotun musulunci don a kira wasu a raba su ƙarfi da yaji kotu ta raba su amfanin doka kenan kaga idan ana amfani da doka a ƙasa musamman in dai doka ta Allah mutum ba zai zo kare doka a tsara masa ido a kyale shi kila mazauta ba za su iya raba su kila iyaye ba za su iya raba su amma kotu na iya raba su ila ba ta fahimta yan hadda gaske ne ya suke ta suke uku a lokuta daban-daban to mafi kyau irin wannan su dai iyaye ta kamata su ɗauke yasu in ba haka ba su san cewa yasu ba gidan aure take ba zina kawai suke ita da mai kaulan wahidan babu wani sabani akan wannan tsakanin abinda malamai suka faɗa idan kuma sun ƙi ko kuma sun jahilta kai da ka sani sai kai madaka faɗa masa ko ka ji hankalinsa in ya ƙi sai ku kai shi kotu idan akwai wani alkali wanda yake da gaske ya kira wasu ya ladabtar da shi ya raba su Allah shi yadda mai wannan takardar kusan shafi biyu zan dunkule abinda ya tambaya tambayar farko ya tambaya dangane da zakatul fitr zakatul fitr bayanin ta zai nan gaba idan muna da yin ta da izinin ubangiji subhanahu wataala wannan sannan kuma yayi dogon bayani dangane da abinda na karanta lokacin da muke kissar ta'ya guda biyu na annabi adam wajen fassara faɗin Allah ta'ala watlu alaihim na ba'abu na adam bil haqqi id sarraba qurbanan fatuqbila min ahlihi mun yi bayanin cewa shi wannan wanda ya kashe dan uwansa wato duk wani kisan kai da za a yi yau a ban kasa ta hanyar zalunci to yana da kaso na wannan kisan tunda shi ne farkon wanda ya sunanta kisa to shi mai tambayar abin da ke cewa na ce haka hadisi ne cikin Bukhari in baka manta ba na karanto hadisi manzon Allah ne ke cewa ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala bani adam al awwali كفل من دمها لانه اول من سن القتل باب وتريد ذا اكفي يوم بس غزالنسي فاكي سي wannan dan annabi adam din yana da kaso na wannan rai da aka ce a zalunci a ko ina ne a fadin duniya tunda shine farkon wanda ya fara sunnar take wannan hadisi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ya mai tambayar abin da yake da matsala akai cewa yanzu wannan ba zai zama ba kamar yayi kama da wata aqida ta kristanci da suke da cewa wato akwai laifi na asali wato original sin kamar da rubutu laifin asali yanzu bai zama wannan yayi kama da wata aqida ba a gaskiya bai kama da shi ba su kesta me suke nufi da wannan laifin asali abinda suke nufi da laifin asali an ajiye annabi adam cikin aljanna an ce da shi karka cibin shi sai zai ci to wannan laifin da yake yayi kuskure to tunda yayi kuskure kuskuren ya shafi dukkan ƴaƴansa kowa mai laifi ne a duniya gaba daya ba a samu waraka daga laifi ba sai lokacin da aka haifi annabi isa bayan an zo an tsere shi an gicce su a kidansu jininsu da ya zuba kasa shi ne ya zama wankan zunuban da aka wanda ya tada wannan aqida to an wanke zunubinsa wankan na asalin wanda ya gara daga annabi adam wanda bai tada aqidar ba har yanzu zunubin nabinsa kaga su kin sabi da suka tike kaga wannan karkatacciyar aqida ce yana fata an fahimta babu alaka tsakanin ta da wannan babu alaka tsakaninta da wannan abin da muke magana wannan kisa ne a sararin duniya ko manzon Allah ne ya bada hukunci bisa ga haka duk wanda ya kashe wani ta hanyar zalunci to yana wancan din yana da laifi amma idan ka kashe mutum ta hanyar adalci ba hasalan ma kana da laifi da lasara laifi ya shafi ka sannan laifi ya shafi wanda suka yi kisa bai shafi wanda bai kisa ba amma su original sin a wurin Kirista ya shafi kowa da kowa kuma ya yana nan adam har mu da kai da mu da su yanzu duk muna cikin zunubi a aqida su kenan suka ce annabi Isa ya bayar da ransa ne an kace shi dan saboda ya ceci bil adama daga wannan laifi idan mutum ya da wannan aqida to ya shiga cikin wanda za su shiga cikin wannan ceto sakamakon digar jinin annabi Isa wanda bai da aqida ko ba haka wani ba to kaga mun karanta kun mu cikin surutun nan fa asalan magana ta an kace annabi Isa ma tsare ya ce baga su yahudu da suka ce sun kace shi Allah ya kawo hikayar zancen kuma ya kare ta wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulullah fadin su cewa mun kace wato almasih shine annabi Isa dan Maryam rasulullahi Allah ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladhina ikhtalafu fihi lam yashakkum min ma lahum bihi min ilmin illa tibaa'a dhann wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilayhi wa kana Allah 'azizan hakima maka ruwaito hadisi daga ibn abi hatim wanda yake bayyana yadda annabi Isa ya kirayi mutanansa lokacin da yaji yahudawa suna da irin za su kashe shi yace da almajiransa wane ne zai yi da jefa kamar nuna a tattare da shi da a kama shi a kashe amma sakamakon sa yana tare da ni a cikin aljanna yayin da wannan magana har so uku wani yaro yana tashi saure cikin kamar aka jefa kamar nuna cikin wannan so a kama shi a kashe suna nufin annabi Isa da karshe baya an kashe su ka su kashe uku waɗansu daga ciki suka ce ai Allah ne da kansa ya sauko duniya ya gama abin da zai ya koma sama ko ba haka ba waɗanda suna annasuriya nasrais kenan sai kuma waɗansu kuma suka ce a'a ibnullahi ne ya sauka sararin duniya wato ya gama abin da zai yi sannan kuma ya koma sama wajen babansa haka waɗansu suka faɗa a cikin aqidarsu wanda su ne al-yaqubiyya wato jacobite to daga nan gurin sai waɗanda suka ce bal huwa abdullahi rasulullahi bawan Allah ne manzon Allah ne waɗanda ake kiransu muwahhidun wanda su aka yi ta kamawa ana ta kashewa a tarihin kiristanci har zuwa lokacin faforoma na goma ko na goma sha nawa ne wanda daga shine aka samu wani gyara ko na makamancin haka a takaice dai wannan original sin ya ci karo da abin da mu muka tabbatar kar abin ya rikita maka kwakwalwa idan kana neman karin bayani kuma to ka same ni kuma personally wannan kuma yake magana akan cewa wani attajiri ne sai babura ya ajiye a wajensa yake sayarwa da ma'aikata da masu karamin karfi da yan acaba idan za ka saya kuɗi hannu za a sayar maka 72,000 amma idan kuma za a baka bashi za a sayar maka 75,000 kamar da yadda rubuta inda bai kuskuren karatu ba haka ya rubuta wannan gudu ko kuma in za ka saya ma da kaɗan da kaɗan da kaɗan wato a kowane wata a rinka cirewa cikin shekara ɗaya ko cikin shekara biyu to za a sayar maka akan kuɗi 90,000 amma idan kuɗi hannu ne 72,000 amma in za ka rika biya da kaɗan kaɗan zai kai har 90,000 ne hukuncin wannan ai mun an sa irin wannan a baya cewa menene riba ne haka manzo Allah ya nasanta cikin hadisi man ba a bai'a dai ne bai'a falahu aw kasuhuma aw riba haka hadisin manzo Allah nuna wannan riba da aka dole ana sayar da kaya ne akan farashi daya, sawa'un bashi ne ko kuma kudi hannu ne ba bambanci. Mai tambaya ta kusa da karshe ya fata sunansa, ba na so in fata sunansa saboda wata hikima zan abin nan zan gaba. Ya rubuta cikin harshen Turanci, yana cewa yana babban abin da ya ja hankalinsa shi ne abin da nake faɗa cikin tafsiri ya sha bamban da abin da musulmi suke aikatawa a aikace. Wannan sai ba shi damar ya fahimci cewa musulunci daban, ayyukan waɗansu daga cikin musulmi kuma daban. Wannan yana da kyau da ya samu wannan fahimta. Yace ba musulmi bane ba, amma kullum yana zaune a gindin NTA tun daga karfe 11 har sai an kashe shi da iyalinsa gaba ɗaya. Don saboda haka idan abin nan nake faɗa shi ne hakikanin addinin musulunci, to shi ya alƙawarin zai musulunta bayan azumi ya wuce. Har ya nemi cewa idan zai yi mu sadu, farko da zai iya baka lambar waya ta, za ka iya rubutawa ka yi contact dina for more details and explanation. Ya namba ta tawaya da zaka iya samu na 0800 2360 6041 2360 6041, zaka iya samu na akan wannan waya din. Zan so mu tattauna ko mu sadu, kuma na gode kwarai da wakil daga Allah saka da alkhairi. Abinda ya sa na amsa da an zubar da Hausa shi ma yana jin Hausa, ba jin Hausa me zai sa ta yake dinta mai tuntun da karfi ta da yake. Wannan kuma roƙo ne suke kan cewa da Allah suna so ya roƙa musu alfarma Mallam Sa'idu ya musu sauka ta Alƙur'ani a kasa. Sai suna jin daɗin karatunsa, amma kuma ba su da kasa ɗin sai na cikin kira'a. To wannan ina jin su ne za su yi tsari da fita wa Mallam Sa'idu, don tsarin ya zama ingantaccen tsari da za a iya rikodin shi kenan. Amma rikodin mai tsari sosai da sosai wanda idan an yi jama'a za ta iya amfanuwa da shi, ina ganin zai taimaka sosai da sosai. Kuma na tabbatar idan har aka yi haka ɗin Mallam Sa'idu ba zai yi ba.